من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقار يبود جنجنا دبود يقى الله سبحانه وتعالى دي جارة يورم يكام وانا نيني ميتارو البركة إن الله دي الدرين الاتنين wanda yau muna daidai da 13 ga watan biyun musulunci, watan Safar. Yau hijira ne shekara 1446, daidai da 18 kenan ga watan 8 na miladiya 2024. Idan masu bibiya ba su manta ba, masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafan bayanai na zamani, muna nan masallacin da ke gidan Alhaji Salim Dangi a nan unguwa ta Buba Shango, Fadar Jihar Gombe. Wannan yini mun fasu mun saba gabatar da darasi cikin littafin na Umratul Ahkam min kalami Khairul Anam, littafin da yake koyar da ibada. Muna cikin Kitabul Jihad. Kitabul Jihad karatu ya tsaye da mu ƙarshen hadisi mai namba ta 430 daidai. Za mu tashi hadisi mai namba na 431, wannan kuma shi ne darasin mu na 50 daidai a littafi, kuma ina zaton shi ne darasin ƙarshe a littafi kuma insha Allah. Hadisi mai namba na 431, Malik ya cewa an Anas bin Malik radiyallahu an, daga sahabi Anas dan Malik, Allah ya ƙara yarda da shi, wani ana ce masa khadimin rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daga haihuwarsa ba daɗewa giyatin masa ta ɗauko shi ta kawo shi wajen ta kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce, manzon Allah, na kawo ma ɗan aikin gida. Anas yake cewa ya zauna da manzon Allah tsawon shekara 11 a gidan manzon Allah ya ta yi sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta ma'ana daga dawowar hijira ba daɗewa a kawo Anas gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk zaman da ma'aikin Allah ya a Madina kafin Allah ya karɓi rayuwarsa da Anas a gidan, ya san duk shi gida fice gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tsawon wannan shekarun Anas ɗin yake cewa manzon Allah bai taɓa min tsawa ba, bai taɓa ce min dan me kai kaza ko dan me baka yi kaza ba, domin kawaici da kawo da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haƙuri kuma ta wani ɓangaren, da kuma shi Anas ɗin yadda yake da biyayya da ma'aikin Allah bai tabbayi barin ba daidai bai tabbata. A wannan tsawon shekarun da Anas ya yi ba daidai ba, manzon Allah sai ya masa tsawa, domin ka'idar ma'aikin Allah baya barin ba daidai ba bai magana haka ba, dama aiko shi domin ya gyara duniya daga kuskure zuwa daidai. Ana fahimta. Anas yake cewa anna Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman dan Auf shi kuma wannan iya cikin goma da aka musu alibiru da aljanna, kuma iya cikin sahabai masu dukiya. Wa Zubair bin al-Awwam, shi ma Zubair bin al-Awwam iya cikin ashiratul bashiru bil janna. Shakka yal qamala ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazati lahuma, san kaiwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ko ken tufafinsu sun shiga wani yanayi ko sun lalace ko irin kwarkwata ta shiga da sauransu, to sai kaiwa ma'aikin Allah koki ga su ba a gida ba, suna wajen yaki, ya za su yi kada tsaraicin su ya fita. Farakasa lahuma fi kamisil harir, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu sauki, ya musu rangwame su sanya rigar alhariri. Rigar alharir mun ce haramu ne namiji ya sa, mun karanta a nan ko, amma mata kuma an yarda su sa, amma namiji haramu ne. Amma da yake larura ta shigo, sai ma'aikin Allah ya masa sauki su sanya kafin su dawo gida. Fara'aituhu alaihima, shi ana suke can sai naga sun sanya rigar a jikin sun sa, kaga haramun ne amma larura ta sa an ba su dama. malaman usul suna cewa ad-daruratu tibihul mahdhurat, ita larura tana halatar da abin da yake akwai laifi a kansa. Ana fahimta ka? Kamar misali, yanzu sallah a zaune laifi ne har in mutum iya da lafiya, amma idan baka da lafiya shari'a ta baka dama kai a zaune. Ana ganewa? Ka sha azumi a Ramadan kaba'ira ne, babban zunubi ne, amma in baka da lafiya ko kana cikin yanayin tafiya, shari'a ta baka dama ka sha. Kaga larurar ta sa an halatar ma da wani abu wanda akwai laifi a kansa. To haka tsarin shari'ar musulunci yake, shine at-takfif din, akwai sauƙaƙawa a ciki. Musulunci ba addini bane da yake matsawa mutane ya dora su kan abin da ba za su iya yi ba zai yi ba. Duk inda musulunci ya sa doka, to sai an fidda wa'ansu ko larurar rashin lafiya ko wani abu ko wani abu wanda za a sauƙaƙa musu. Iya cikin tsari da musulunci, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr, Allah iya nufin ku da sauki bai nufin ku da tsanani. Ana fahimta? Hadisi na gaba daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yadda da shi, kanat amwal bani an-Nadr mimma afa Allahu ala rasulihi, ya kasance dukiya ta bani an-Nadr, wata kabila ce cikin kabilun gari Madina, cikin abin da Allah ta'ala ya biya manzon Allah buɗi a kansa ba tare da an yi yaki ko an zubar da jini ba, dukiya ce suka tsorata suka gudu suka batta. Mimma lam yujifil muslimuna alayhi bi khaylin wala rika, dukiyar da musulmai ba su hau doki ko a ƙafa ko jaki sun je sun yaki ba. Wa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalisa, ita irin wannan dukiya idan ta samu, to shari'a ta bar wa manzon Allah dama akan ta yi abin da ya so a kanta. Amma idan yaƙi aka je aka samo dukiya, to za a raba ganima adadin waɗanda suka je wannan yaƙi. Amma in dukiya ce musulunci ya samu ba tare da fita yaƙi ba, to Allah ya biya ma'aiki dama ya yi abin da ya so cikin wannan dukiya ɗin. An gane ko? Fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'dilu nafqa ahlihi sana, a cikin wannan dukiya ta Banu Nadir da aka same ta cikin musulunci, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattare abinci na tsawon shekara guda ga iyalansa, summa yaj'alu ma baqiya fil qura was silah udda fi sabilillah, sana abin da ya shaura a dukiyar akan sai garkuwa da takuba domin kuma ayi tanaji domin fita wani yakin domin daga addinin Allah. Kun ga wannan iya nuna mana kan cewa ta dukiyar da ake samu a fagen jihadi, to shari'a ta ce ga yanda za a yi da ita. In fai'i ne, ma'ana ba a sha wahalar yaƙi aka same ta ba, to an ce ma'aikin Allah ya yi yanda ya so da wannan dukiyar, ko ya raba ya bayar, ko a ƙara baitul malin musulunci ƙarfi, ko a sai makamai, ko ya ɗauka ya bai wa'ansu wanda ya so daga cikin sahabbai. Ana fahimta? Amma kuma in yaƙi aka je aka samo ganima ta hanyar yaƙi, to ita kuma sai an kasa an rarraba waɗanda suka je wannan yaƙi, sannan ajiye wani kaso domin a ƙara yi wa sojojin musulunci tare da shi. Ana fahimta? Silah kamar siyan makamai da garkuwa da abun da za su ƙara wa musulunci ƙarfi da mayakansa. Hadisi na gaba, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu maƙal, daga sahabi Abdullahi bin Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, yake cewa ajiran nabiyu sallallahu alaihi wasallama ma tumira min al-khayli min al-hafaya'i ila saniyati al-wada' wa ajra ma lam yudammir min as-saniya ila masjid bani Zurayqin, qala ibn Umar radiyallahu an wa kuntu fi man ajra, qala Sufyan min al-hafaya' ila saniyati al-wada' kamsu amyal. Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ba da lada ko ana ƙarawa mayaki wani kaso har in ya fita da doki yaki akan wanda bai fita da doki ba. Idan ka shirya dokinka aka fita yaki da shi, to in an tashi rabon ganima kai rabon mutum biyu za a baka wannan doki, shi ma ana kasan ana sa shi wanda za a kasa a baya domin shi. Amma wanda ya fita haka ba doki, shi kuma rabon mutum ɗaya za a ba shi. Ana fahimta? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga hafaya ila saniyatul wada, wata tafiya ce a garin Madina zuwa bayan 'yan kilomita ne ba shi da yawa. To har in mutum jokin su ya hau ya fita wannan yaki, to ma'aikin Allah idan an tashi rabo shi ma jokin ana ba da kaso domin sa. Ana fahimta? Amma bai ba da wani sakamako daga Saniya ila Masjid Bani Zuraikin domin tafiyar ba ta da nisa. Akwai iya kilomita sun da ma'aikin Allah ya ware cewa har in tafiyar ta kai wannan gun, to in an tashi rabon ganima mai doki biyu za a ba shi. Dan Umar yake cewa iya cikin wanda aka bawa sakamako ko lada bayan ya fita da doki zuwa ga wani yaki. Sufyan yake cewa daga hafaya din ila siniyatul wada din akwai khamsu amyal, kamar mil biyar akalla wajen kilomita ya kai wajen goma kenan ko goma sha biyu. Ana fahimta? To in tafiyar ta kai wannan tsayin, to shi wanda ya tafi da doki za a dau wani kaso cikin ganima a bashi. Aw sittatu amyal kenan, ko kuma mil shida. Wa min saniyatul wada ila masjidi bani zuraikin milun, daga sanaya din, daga sanaya alwadi zuwa masjidi bani zuraikin ko mil guda ɗaya ne. Kun ga waccan tafiyar ta linka wajen sau shida kenan. Amma wannan tafiyar dan ta mil ɗaya ko 'yan kilomita biyu ko uku, to ba a bambance wanda ya je da doki da wanda ya je ba doki. Ana fahimta? Wannan kuma iya cikin adalcin musulunci kenan. Hadisi na gaba daga Shirya Abdullahi dan Umar yake cewa uritu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin, an gabatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da aka yakin Uhud. Yakin Uhud kuma an yi shi ne shekara ta biyu bayan hijira. Bayan ma'aikin Allah ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina shekara biyu da hijira aka ainihin yakin Uhud. Kuma a wannan shekara dai aka wajabtar da azumin Ramadan. Sannan a wannan shekara dai ba da jimawa aka yi shekara ta tara makai aka wajabtar da aikin haji wanda shine kusan na ƙarshe a cikin arkanul Islam guda biyar. To aka bijiro masa a ran da aka yakin Uhud wa ana ibnu 14 sana. An bijiro masa da ni ji dan Umar kan wanda za a sanya ni cikin fita yaki. A lokacin Abdullahi dan Umar ya dan shekara 14. Ana ganewa? Walam yujziyani fi muqatala. Manzon Allah bai bani dama a fita yaki da ni ba. Iya dan shekara 14 manzon Allah bai bani dama bai ce zauna a gida. Ana ganewa? Wa uridat alaihi yawm Khandaq. Kuma ran da aka yaki Khandaq, yakin Ahzab kenan. Yace wa ana ibnu 15 sana. A lokacin ya kai shekara 15 fa ajazani. Sai manzon Allah ya bani dama a fita da ni. Ana ganewa? Kun ga karamin yaro ba a fita yaki da shi. Har ma ake cewa dan Umar din da mutum ne mai jiki haka shekara 15 ya girma da yawa. Amma da irin karamin ruwan nan gare shi makin Allah bai biya yara dama a fita yaki da su. Karon farko ya dan shekara 14 ba shi dama an fita da shi. Karo na biyu kuma ya kai shekara 15 aka ba shi dama a tafi da shi. Wa anhu daga Abdullahi dan Umar din dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qasama fi nafli lil farsi sahamai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan an samu ganima a yaki, to wanda ya fita akan doki sai a raba a bashi kaso guda biyu. Walil rajul sahaman, wanda ya fita kuma ba doki a bashi kaso guda daya. Ana ganewa? Wanda ya fita da doki sahamai ne ine kaso biyu za a bashi, wanda kuma ba doki haka ya fita sahaman sai a bashi rabo guda daya. Wa anhu daga shi dai Abdullahi dan Umar din Allah ya kare ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana yunaffalu ba'd man yab'asu fi saraya li anfusihim khassa siwa qasmi 'amma al-jayish. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inji Abdullahi dan Umar iya karawa hine yunaffalu annafalu ne aziyada. Manzon Allah iya karawa wa'ansu da ya tura su yaki, wanda shi manzon Allah bai je da kansa ba, ine saraya kenan. Amma rundunar da manzon Allah ya je aka yi yaki da ya masa al-ghazwu as-saraya, ya tura rundunar amma ba shi a ciki. to wa'ansu daga cikin rundunar da manzon Allah ya tura sallallahu alaihi wasallama sai ya zabu wa'ansu daga ciki ya kara musu wani abu bayan wanda aka raba a ganima aka ba su domin jajircewarsu ko kokarin su ko nauyin da yake kansu ko da abin da ya kama da wannan kuma wannan ka'ida ce ta addini duk in an zo sha'ani na kasan wani abu to wanda yafi nauyi a kansa shugaba ko jagora iya da ikon ya fifita shi akan wani wannan iya cikin adalci na musulunci wanda kuma nauyinsa ba shi da yawa sai a bashi rabon da bai kai mai nauyi mai yawa ba ko kuma wanda ya fice yayi kokari ya nuna gwarzantaka da jarumta shi ma yana da kyau domin aikin kardinasa sai a ƙara masa wani abu duk wannan dama ce ta amir dama ce ta komanda a yakin musulunci iya da wannan dama ana fahimta shari'a ta bashi wannan damar in yi ba zalunci ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabo wa'ansu a cikin rundunar da ya tura yaki aje bayan an dawo domin ko nauyinsu ko kokarinsu ko babunsu ta bayyana ko dai abin da ya kama da wannan bisa irin maslahar da shi amir ko shugaba ya gani sai dan wani kasan ya kara ma bayan an ba kasan gari ba to manzon Allah iya wannan a cikin dabi'unsa a cikin zamantakewarsa a cikin rayuwarsa gaba daya manzon Allah mutum ne mai tausayi akwai Jabir bin Abdullah Allah ya kare yadda da shi wata rana suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da raƙuminsa to sai raƙumi yake masa gardama haka kamar ya gaji sai kai koke raƙumin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi raƙumin nan fa ne ma yake kasare ba zai kai ni gida ba manzon Allah ya zo ya samu dan kice dan bibbigi raƙumin ya zunguri shi Jabir da ya haura kuma sai ji ya ƙara sauri fiye ma da da sai ma'aikin Allah ke cewa Jabir ya sayar mai da raƙumin mana sai shi to a yi ciniki aka yi ciniki da Jabir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar masa da raƙumin amma Jabir ya ce to ina neman alfarma he mun je gida na sauke kayana sannan kuma sai a kai ma raƙumin shi kenan ma'aikin Allah ya ce ya yarda a nan ne malamai suka ce ya halatta sharɗi a ciniki za ka sai wani abu na to zan iya cewa eh na siyar ma amma ina da sharaɗin kaza in gida ne misali to ban wata uku ko wata huɗu kafin na kimsa an tashi in abin hawa ne to kamun alfarma gobe ji ba zan yi tafiya da dawo har in mai siyan ya yarda ba wata matsala wannan idan wannan adadi iya cika kuma shi ke na sharaɗi ya kare ya halatta mai ciniki da mai siya da mai siyarwa su yi sharaɗi kamar yadda manzon Allah suke sharaɗi da Jabir da aka zo gida he Jabir ya kama wannan raƙumi ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ga raƙumin ka wanda ka sai a gona alƙawari ya cika Jabir ya dawo gida sai manzon Allah ya aiko da raƙumin a dawo masa da kayansa yace Jabir dama ban sai raƙumin ka dan da raba ka da shi bane da kuɗin da raƙumin ka rike duk an bar kaga daidai lokacin ba maki Jabir ya manzon Allah ya fuskanci Jabir iya cikin wani wata damuwa ko cikin wata larura ko cikin wani yanayi na kuncin rayuwa to sai ma'aikin Allah ya masa wannan irin wannan ko malamai suke ce har ya ma fi sadaka lada domin wani abu ne wanda kafin dare da shi ka riga ka sallama hiba naka bane domin ka karɓi wani firashi a kansa sannan kuma a dawo a ce an bar ma wannan abin ya zama naka kuma kuɗin ma naka ne irin wannan da dama manzon Allah iya wannan sallallahu alaihi wasallam ke sai abun mutum sai hada da kuɗin da abin ya mayar masa ko ya tura ka sayo abun kaso sai ya hada ya ce duka jika riki ya bar maka duk manzon Allah a tarihi zara sa ba iya yin wannan domin kuma haka ake so shugaba ya kwaikwaya zamantakewa a cikin waɗanda kake jagoranta dole zaka fahimci wane yafi wane bukata wane yafi wane nauyi wane yafi wane larura wane yafi wane kaza to irin wani iya cikin hikima da siyasar gudanarwa mai nauyi da yawa mai larura da yawa to ana fifita kasonsa akan wanda ba shi da larura da yawa wannan adalci na musulunci kenan kamar yadda ma'aikin Allah ya gabatar a rayuwarsa a lokaci da yawa ana fahimta hadisi na gaba daga Abi Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais Allah ya kare da shi annin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamila ko man hamala alaina silah falaysa minna duk wanda ya zare makami a cikin mu to baya tare da ku ana fahimta a cikin musulunci
ko da wasa ba za ka nuna wa dan uwanka makami ba, haramun ne. In dai makami ne zai yi kisa, to haramun ne ka daga shi ga dan uwanka musulmi, ko rigima ko hayaniya ko fada, ka dau makami mai kisa ka daga wa musulmi dan uwanka, wannan haramun ne. Ana fahimta? Har ma aikin Allah ke ta, idan ka daga makami da zai yi kisa, akwai yiwuwar shi dan ya zo ya ingiza hannunka ya fada kan mutum, ka kashe shi kuma shikenan kai gana dama. Yasa wannan hadisi ne wanda yake da hadari musamman a wannan zamanin. Musulmi, har in ka daga wa dan uwanka makami mai kisa, to manzon Allah ya ce ba ka tare da shi. To ina kuma ga wanda aikinsa haka din ne, dan zalunci, dan fajirci, dan ta'addanci, ya dau makami akan dukiyarka, akan kayanka, ya daga maka makami har yana barazanar sara ka ko soka ma ko harbinka akan dukiyarka ko akan kayanka. Kuma iya ikirarin shi musulmi ne kuma. Kaga wannan tuni manzon Allah ya sallame su dama. A ranar alkiyama ba su ba inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne da ya kamata matasa su, musamman matasa su ji wannan hadisi. In dai ka yadda kai musulmin ne kuma kana so ku haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe alkiyama, to ba wani abu da zai saka daga makami mai kashewa ka nufi dan uwanka musulmi haramun ne. Ko zalintar ka yi ko me yi ma, to ka kai gaban shari'a kwata ma hakika. Amma kai ka daga makami mai kisa ka rumbace shi, to ka aikata abinda manzon Allah ya ce ba kai ba shi a gobe alkiyama. Man hamala alaina silaha falaysa minna, duk wanda ya daga makami mai kisa a cikin mutu baya tare da mu. Ana fahimta? Kaga wannan kamar Shekul Islam Ibn Taymiyyah, duk irin inda manzon Allah ya ce falaysa minna din nan, falaysa minna baya tare da mu, sai fidda wansa a kawali masu razana da masu imani. Yace zai iya daukan ma'anar cewa falaysa minna nahdul muslimu, baka tare da mu jama'ar musulmai, baka tare da mu. Ko falaysa minna nahnu ahlul janna, ko mu yan aljanna baka tare da mu. Ko falaysa minna nahnu ummatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ko baka tare da mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Duk falaysa minna dinnan duka iya daukan wannan ma'ana. To wanne ne mai sauki? A ce sai an je lahira a ce baka cikin layin musulmai, ko an je lahira a ce kai baka cikin layin yan aljanna, ko sai an je lahira ka a ce kai baka layin cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kaga babu sauki a wannan. Saboda ka wajibi ne mu san irin yanda musulunci yake daukar mu a matsayin mu na ƴaƴansa. Bacin rai da damuwa da higa cikin kuncin rayuwa, wallahi bai canjawa musulunci tsarinsa da dokarsa. Ina ba ta kun bai jinna. Ba za ka yi abu ba ka kafa hujja da ke ai raina ne a bacin yasa da yi. In dai abin doka ne a musulunci, to musulunci ba ruwan zarbacin ranka. Ai matsuwa na yi, ai kaza na yi, shi yasa na yi. Musulunci ba ruwansa da wannan. In dai har ya sa ma ka'ida, ai Qur'ani ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullah. In manzon Allah ya karanto dokokin Allah zuwa ga musulmi, kaza doka ne, kaza a yi, kaza kar a yi, sai ce to wannan fa dokar Allah ce ba. Haka Ubangiji ya sa, fala ta'taduha, kada ku ƙetare wannan doka. Kage zo ne ya zama ruwan dare, shi ya sa akwai yiwuwar wa'ansu da yawa za su tashi sai sun je lahira su gane su ba musulmai ba ne ba. He sun je lahira, he su gane su ba sa cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda akwai gurabe da yawa mazalata, duk wanda ya aikata abu kaza falaysa minna, falaysa minna, falaysa minna. Magana ba ta wasa bace. Manzon Allah ce baka cikin mu, baka tare da mu. To ina ka kama? Akan dan wani abu a duniya wanda miliyoyin sa ma an tafi an bar su. In wani abin duniya ne, ko kuma wani bacin ran da an ka bashi minti 1 2 ma zaka iya tafiyar da shi a zuciyarka, ka wuce da shi. Amma sai sa ka dau abin da zai je ya jawo ma hasarar samun aljanna a lahira. Yanzu musamman da daga makami ya zama kamar abin wasa a cikin musulmai. Daga makami, wani da wasa ma sai ya nufo ka da mashin ko da mota, wai wasa yake ma. wannan haramun ne duk abin da zai kisa ka daga ma wa dan uwanka musulmi shi to shari'a ta haramta wannan abu haramun ne ko manzon Allah ya ce in dai baka tuba da wannan aikin to baka cikin mu baka tare da mu ne manzon Allah man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya daga makami a cikin mu a matsayin mu na musulmai ya daga makami ya nufa ci wanda baya cikin mu so daga wannan hadisi ne mai hadarin gaske musamman ga matasa a wannan lokacin wani akan wayar hannun sai a zare takobi ko wuka a nufacin hidishi in ta tsotsai ma akan shi akan wayar da ba taka ba ko kwacewa kai da karfi baka zalunce shi ba kai aikata haram ka aikata sata kuma idan ka je lahira sai Allah ya kwaci haƙƙin abunka ya mayar masa kayansa kuma hadarin irin wannan haɗin an je lahiran ba fa da kuɗi za a biya ba ba kuɗi za a ce ka kawo ba ko wayar ka nemo wayar ka kawo a'a wallahi da ladan sallar ka da ladan azumin ka da ladan biyayya ga mahaifanka in kana yi da lada da lada da lada da ka nema wa kanka son to da shi ake biyan wannan bashin a lahira da shi ake biyan bashi kuma ka san lada guda daya idan dan adam ya ganshi a lahira to sai ya gwammace duk abin da ya samu a duniya da ma a hanyar Allah ya tafi da shi ana fahimtar wannan lada daya idan mutum yayi wasa sai yana higa aljanna zunubi daya idan dan adam yake cikin jarraba sai yake hutar jahannama so daga wajibi ne mu kula da wannan daga makami da sunan kalaranci ko dabanci ko ihun siyasa ko wasu mardaka ko waye duk haramun ne wannan in dai musulmi dan uwanka ne ka daga masa makami mai kisa ka aikata haram kuma ka janye kanka daga cikin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya daga makami a cikin mu musulmai ya nufaci dan uwansa da makami mai kisa to baya cikin mu manzon Allah ya dauke ka daga cikin al'ummarsa bayan ka san cewa annabawa da yawa sun burace dama su ɗaya ne daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin irin darajar al'ummar da irin kimanta ta da Allah Qur'ani ne fa yake cewa da mu kuntum khaira umma ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance al'umma mafi alkhairi inji Allah tun daga annabi Nuhu alaihi salam kai tun daga annabi Adam alaihi salam ba a yi wata al'umma da Allah ya ce mafi alkhairi ce ba sai wannan al'umma ana fahimta al'umma ce mafi alkhairi domin annabin ta shine mafi alkhairi domin littafin ta shine mafi alkhairi sai Allah ta'ala ya ba mu albarkacin shi jagoran al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne mafi alkhairin al'umma ta inji Allah da ya fidda su a bayan kasa domin muna umari da kyakkyawa muna kuma hali da mummuna sannan wa tu'minuna billah muna kuma da cikakken imani tsakanin mu da Allah to Allah da yayi wannan yabon ya turo annabin da darajar sa kake ci to annabin da yazo da sakon shi ne ce karkai yace karkai abin doka ne daga Allah karkai amma da shedan da jahilci da san duniya da menene da menene duk sai mutun yaje ya aikata aikin da zai iya fidda shi daga cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu irin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da garuruwan mu da yankunan mu mai amfani shi kuma ka ji mutum dan ta'adda ne shi karra amma kuma ya fito iya fadar wani ba musulunci har ma in ya samu dama ya ce zai ja aya ko zai ja hadisi wani izgili ne izgili wa Allah ne kuma izgili wa shari'a ne ba abin da yake kan irin waɗannan mutanen illa su tuba tawbatan nasuha kawai in sun san kana cikin wanda suka zalunta to su yi gaggawar mai da haƙƙin ka aka su mayar ma da haƙƙin ka dake musu in babu su zo su nemi yafiya ka yafe musu wannan shine kawai mafitar su wallahi amma in dai ba ɗayan biyun nan to sai su rena kansu a lahira domin Allah baya yafe zunubin bawa da bawa duk zunubin da ubangiji yake yafe sai zunubin da kamar sa bokai da shi in zaka sabi Allah daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama idan ya so cikin lokaci dai zai yafe mashi shine ma'anar inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah iya gafarta zunubai gaba ɗayan su amma ka tsoraci zunubin haƙƙin wani dan uwanka ka tsoraci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana yace ala inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaykum yace ku tsaya ku ji dukiyoyin da jinanin ku da mutuncin ku haramun ne akan ku haramun ne ka zubda jinin dan uwanka haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka in dai ba ci kyakkyawar hanya ba haramun ne kuma ka ciwa dan uwanka mutunci haramun ne manzon Allah a hajjin bankwana ya zayyano waɗannan abubuwa yace haramun yace ka hurmati yomi kuma haza wa fi balalikum haza wa fi shahrikum haza yace kamar alfarmar wannan yinin na arfa yanda yake da alfarma haka jinin dan uwanka yake da alfarma yanda yake da alfarma haka dukiyarsa take da alfarma yanda yake da alfarma haka mutuncin dan uwanka yake da alfarma yace fi balalikum haza kamar yanda maka take da alfarma haka jinin dan uwanka mutuncinsa dukiyarsa take da alfarma yace ka shaharikum haza kamar yanda wajen zulhijja yake da alfarma iyatin arba'atin hurum to haka jinin dan uwanka mutuncin dan uwanka da kuma ainihin dukiyar dan uwanka suke da alfarma an ce farkon hisabin da Allah zai fara yi a lahira to shine hisabin zubda jini duk wanda yayi sanadiyar zubarwa da dan uwansa jini har yayi sanadiyar halaka shi to da irin wannan hisabin Allah zai fara yi gobe kiyama kuma aya cikin suratul nisa ta tabbata Allah iya cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa ajjalahu azaban adhiba malamai suka ce duk laifin da ake yi wa Allah ba laifin da Allah ya tanadar masa wannan balbalan bala'i idan baki saka ba ma'aikin Allah da kansa yake ce duk alfarmar ɗakin Ka'aba alfarmar Ka'aba tawaran mumini daya fita alfarma abun Allah subhanahu wataala a kashe mumini daya to mutum kware ji ya rushe dakin Ka'aba ya fi mai sauki abun Allah to amma ku duba yawan da yake kashe bayin Allah ba gaira ba dalili kuma akwai mutumin da in an taba shi ko yayi kuka shi kadai wallahi sai Allah ya lallasa wa duniya bala'i akan su jigare iya cin irin musifar da al'umma muka tsinci kan mu sani ba akwai bayin Allah waliyan Allah koyayyun bayin Allah wanda Allah yake kishin su to ana zuwa ana ci musu mutunci ana zuwa ana takura su ana zuwa wasu ma a kashe su har in yace wai Allah to wallahi Allah sai ya kama duniya da bala'i shi yasa za ka ga wani abin ma me ya sababa shi wani abin in ya taso na musiba da bala'i da tsada da waye sai kai ta tunani ta ira ya faru to akwai bayin Allah amintattun Allah da ake dafa in Allah ya fishi kuma fishin nasu ya shafi kowa yasa ce wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku tsoraci fitina in ji Allah wanda in ta taso ba azzaliman kadai take shafa ba har yan ba ruwan mu ma har wanda ba ruwan su la sai ta shafi su saboda ka ayi kokarin dakile barna gurgurun iko duk wanda aka san za a iya rike hannunsa ya daina ta'addanci ko a hukumance ko mutum iya da wata fawa kan shi da ne kali ne wane ne to kowa ya aiki iya kokarinsa dan domin in ana ta'addanci a bayan kasa ba mu ba zaman lafiya kuma ba mu ba jin dadin rayuwa ba zai yiwu ba saban Allah da ni'imar Allah ba su haɗu a guri duk abin da zamu ayi kaza a ce ayi kaza a ce a canja kaza in dai ba a dakile wannan zubda jinin ba ba gaira ba dalili wallahi ba za mu dawo tsoron kamar da ba zai yiwu ba da hukumomi da masu fada aji da manya daga cikin al'umma to ayi kokarin duk ta inda za a yi a dakile abin da yake harka ce da zubda jini wannan wajibi ne daga cikin wajibin shugabanni akwai tsare muku jinanan ku da dukiyar ku da mutuncin ku Allah ta'ala ya samu dace مالك يتشوى حديث نقبة لقى أبي موسى العشعري لنده عبد الله بن قيس يتشوى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda da shi yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani mutumi yuqatilu shaja'a, shi yakin sa da yake yi iyayen yaki ne dan a ce hijarimi ne, sai ka aiwa na jarimi ne aiwa ne kaza kaza kaza, to shi wannan ci a ransa wanne yake so yi. Wai qatilu hamiya, wani kuma iya yaki dan kabilanci dan ya kare al'umma sa ko kabilar sa ko garin sa, shi bai damu da addini ba, in dai kai dan kabilar sa ne to ko yaya zai ba ka kariya, ana fahimta. Da kuma dayan yuqatilu riya, iya yaki idan ya nuna wa mutane, mutane su gani a aiwa na ba dama shine mai kutsa wannan ba shine ba, to shi haka yake so ya ji a ransa. Shi yake tambayar manzon Allah cewa ayyu zalika fi sabilillah, a cikin waɗannan guda uku wane ne yake yin yaki dan Allah, da me yi dan kabilanci, da me yi dan a ce hijarimi ne, da me yi dan riya, ana faɗar sa a cikin mutane. Ayyu zalika fi sabilillah, wanne ne yake yi dan Allah kuma Allah ya bashi lada. Sai manzon Allah ce man qatala, duk wanda ya yaki, li takuna kalimatullahi al-ulya, domin a tabbatar da kalmar Allah ita ce a sama, kamar addinin musulunci shine a sama da komai, kana yaki dan wannan manufar, to fa huwa fi sabilillah, wannan shine yake yi dan Allah. Kaga yaki ne fa, shine zurwatu sala, zurwatu sanamil islam, shine doro mafi tsayi a cikin musulunci, martaba mafi kololi shine ka fita yaki bi sabilillah. To amma in dai ba dan Allah kai ba, Allah ba ruwansa da wannan, ana fahimta. Kai yaki dan kabilarka, kai yaki dan jarumta, kai yaki dan riya, to manzo Allah ya ce duka ba dan Allah bane. Wanda ya yaki domin musulunci ya daukaka akan komai, to wannan shine yaki fi sabilillah. Akwai wani hadisi mai kama da wannan, manzo Allah yake bada labari sallallahu alaihi wasallam cewa farkon mutane uku da za a fara harba su gidan wuta a lahira, salasatu nafri, mutane guda uku sune farkon tsindimawa a wutar jahannama. Ku tsaya ku ji waɗannan mutane kuma da mamaki. A cikinsu akwai malami, a cikinsu akwai mayaki fi sabilillah, a cikinsu akwai mai dukiya, ana fahimta. Idan kiyama ta tsaya, za a zo da malami a ce wane, Allah ya ce wane, ya kama sunan malami ce na'am ya rab, na baka karatu, na baka ilimi, ka karantar a duniya, to dan wa ka karantar? Zai ce Allah dan kai ne, Allah dan kai ne. Sai Allah ya ce kazzabta, ƙarya kake yi, ba dan ne kai ba, kai dan a ce baya kai, kai dan a ce kai mai karatu ne, dan wannan kai? Sai Allah ya ce mala'iku ku dauke guje ba shauda, duk abin da ya a duniya ba dan ni yayi ba, ba ruwana da shi. Sai a zo da na biyu, wanda soja ne a musulunci, ana fita yaki da ginin musulunci, amma a wannan fitar niyyarsa da abin da ya boye a zuciya dan a dinga maganarsa shi jarumi ne, ai suwa na ba dama in an fita yaki, shi wannan kawai yake so yi. Shi ma Ubangiji ya tsaida shi a gabansa a ranar alkiyama, ya ce wani na baka lafiya, na baka karfi, ka je jihadi kaza, ka je yaki kaza, duk da kai aka yi, to wannan yaƙoƙi da aka yi dan wa ka yi su? Sai ce ya Allah dan kai ne. Sai Ubangiji ya ce kazzabta, ba dan ni kai ba, ƙarya kake yi, ka yi dan a ce kai gwarzo ne, kai jarumi ne, dan wannan kai? Saboda ka ba ka da sakamako ko na kwabo a gona, saboda ka mala'iku ka mai kuje ba sha wuta. Sai a zo da na uku, mai dukiya, wanda ya gina can, ya raya can, ya taimaka can, ya taimaka can, amma kashi niyyar da yake wannan, shi ma dan a dinga labarinsa a gari, ai baya wani, ai taimako baya wani, ai sai suka za yi suwa ne, a niyyarsa dan ya ji wannan yake yi, ba dan Allah yake yi ba.
shi ma ubangiji zai tsaye da shi a gaban sa a kiyama ya ce wa ne eh na baka dukiya a duniya ka gina kaza ka raya kaza ka taimaki kaza kai kaza wannan duk abin da kai da dukiyar danwa kai a duniya sai ce ubangiji dan kai ne sai Allah ya ce kazzabta ƙarya kake ba da ne kai ba ai kai dan a ce ba ya kai kai dan a ce a abu kaza ai suwa ne dan wannan kai saboda ka baka da sakamako ko na kobo a guna sai Allah ya ce mala'iku kamai ku ji bashi a wuta wannan sune farkon mutanen da wuta za ta fara laƙuma su a lahira abin da nake so mu kai kansa shine dukkan aikin nan daya biyu uku nan kowanne zai iya kai ka aljanna malami ya karantar ya koyar inda ya tsarkake niyyarsa ba abin da Allah zai mai tukuje sai aljanna tunda kamar ya karbi aikin da Allah ya turo annabawa a kansa ne annabawa sun kare to sai malamai suka riki wannan aikin da Allah ya turo annabawa da shi kuma in dai malami ne iya karantarwa dan Allah hatta kifaye a ruwa da tsuntsaye a sama suna neman mai gafara a gun Allah amma sai yayi dan Allah din tuku ana fahimtar wannan kaga amma da yake niyyar ta gurbata niyyar ba ta Allah ba ce ba Allah a ciki sai Allah ya ce bai san wannan zaman da yi a duniya ya karanta bai kaunarsa ku duba yaki manzon Allah ya ce ba mutumin da zai mutu ya so ya dawo duniya ya ƙara mutuwa ta hanyar da ya mutu sai mutumin da ya mutu a fagen shahadar musulunci shi ne zai ce Allah mai da ni duniya mana na sake fita jihadi a kashe ni ta wannan hanyar domin alfarmar shahidin da ya mutu a fagen yaƙi shi fa ko wankan gawa ba a masa ba ko likafani ba za a sa masa ba ko sallar jana'iza ba za a masa ba in dai a wajen yaƙin musulunci mutu ba za a masa wannan ba manzon Allah ya ce da kayan jikinsu da jinin jikinsu da haka za ku binne su idan kiyama ta tashi za su tahi da jini a jikinsu alamun jini amma iya ƙancin turaren aljanna to kaga in ba shahidi ba wanda yake samun wannan alfarma to amma duk wannan tagomacin da Allah ya aje karkashin wannan in ba a yi dan Allah ba wallahi ba ruwan Allah da wannan ba ruwan Allah da wannan shi yasa ya ce wa ma umiru illa li ya abdullaha mukhlisina lahuddin duk aikin da ake so Allah ya karba sai ya ikhlasi an yi dan Allah din shi yasa Allah ta'ala yake ba mu labarin wa'ansu bayan su a Qur'ani wanda yake jingina magana da sayyidina Ali radiyallahu anhu ko ansu inna ma nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu muna daukan dukiyar muna ci da kudan Allah ne ba ma bukatar ruwan sa kai godiyar ma karku wani ba ma san godiyar mu dai Allah muke so ya gani mu dai shi kawai shi kenan to irin wannan shine ake kokarin rike zuciya da aiki Allah ya karbe shi amma in ka biya mutane musamman kana sadaka kana kyauta zuwa dinga dauka a waya ana dorawa a Facebook ana dorawa a duniya ai alhajiwa ne kofar gidan alhajiwa ne wannan babu ikhlasi a ciki kuma akwai rage darajar dan adam mutum ya zo iya koko ana zuba mai koko a kofi ko ana bashi kosai ko ana bashi abinci a leda kuma an dau hoton ana nuna duniya kai ne wannan din in Allah ya so kafin sati sai kuma wani wanda yake karbar wa mazalika Allah bi aziz wannan ba wani kayan so gani bane a gun Allah in ya so sai ya kwace dukiyar kai ma ya barka mabaracin dan ma shi ya baka ai saboda mu dinga sa ikhlasi ya yawa duk abin da zaka kai ikhlasi ikhlasin nan kuma shine jigon samun rabon aiki a gobe alkiyama yasa Allah bai san ka hada shi da wani a cikin aiki ka gariya yin abu dan a burge dan jama'a su yi magana manzon Allah da kansa ya kiraye ta ashirkul asgar karamar shirka iyakum washirkul asgar ina jan kunnan ku da karamar shirka sabai suka ce manzon Allah wace ce karamar shirka sai ce a riya kuriya kai abu dan ayi ba ma ka ji dadi to idan ka tashi alkiyama Allah zai ce wani kai aiki a duniya amma ba dan ne kai ba saboda ka baka sakamako a gona ka koma duniya wanda suka yi ka ji dadin ka je su baka sakamako a wasu saboda ka mi kokarin danne zuciyar mu da addu'a da kuma kokarin fin karfin shi dan wajen aiki dan Allah ku duba karatun Qur'ani wanda harafi ɗaya manzon Allah ya ce lada goma Allah zai baka amma shi ma in kai da ce kai ai kira sai suwa ne rera karatu sai suwa ne dan wannan kai to wallahi baka zada gun Allah ko da zaka yi sauka dubu a duniya in dai da wannan niyyar ce wallahi baka zada wani malamin mu yake ba mu labari cewa akwai wani bawan Allah wanda kusan a kwana biyu uku yake sallar dare yake soki Qur'ani Allah ya bashi wannan sai mafarki a bacci sai mafarki kaman an mutu a lahira kuma ana karbar sakamako sai yake cewa ina makarantun alqurani su je su karba sakamakon su a goka za sai ya tafi da ya tafi sai aka bashi ladan sa amma wata saukar da ya ta qurani ladan bai cika ba akwai gibi a ciki sai yake tambaya ya wannan kuma wannan a ciki wannan a ciki wannan da gibi sai aka ce rana kaza da watan kaza ka taba tashi kana sallar dare sai ka ji makocinka ya tashi ka ji motsin makocinka sai ka canja murya dan ya ji ka to dan wannan abin da kai shi ne aka ebe Allah baya san wannan baya so ku duba inda martabar karatun Qur'ani take in dai zaka yi dan wani to Allah bai ruwansa da wannan ana fahimtar wannan saboda ka mi kokarin neman taimakon Allah wajen gabatar da aiki dan Allah kawai baka da dabara baka da wayo sai ga Allah shi dan iya iya shi goma ta ko ina ta inda baka zato ta inda baka tsammani domin yayi alƙawarin da ma sai ya halakar sai ya batar to kullun ka dinga neman tsarin Allah kana koyi abin da zai koyi kana neman shawara a gun masana addini to sai aikin ka ya tafi ya jigice lafiya amma an zaka bar kanka da wayenka akwai yiwuwar shi da zai iya rinjayar ka Allah ta'ala ya taimake mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan su wanda ya jihadi fi sabilillah amlikni takuna kalimatu llahi al'ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki dan kalmar Allah ta dauka shi ne dan Allah kawai amma da jarumta da kabilanci da wannan da kabilanci da jarumta da wannan yawa hamiya shaja'a to da manzo Allah ce duk wannan riya duk manzo Allah ya ce Allah ba rosa da wannan kitabul itik yan tabawa shine al-itik wanda Allah ta'ala ke ta falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqaraba aw miskinan za mataraba yace kamar Allah iya ba mu labari ne wutar jahannama tana da wata gada wanda sai an haura ta za a tafi aljanna ka san wannan kadarkon kuwa kamar Allah iya tambaye ka me ilimin ka da wannan gadar da ake tsallakawa tafi aljanna Allah sai ke ba mu satar amsa yace daga cikin abin da zai sauƙaƙa maka bin wannan hanyar ka wuce lafiya akwai fakku raqaba yan tabawa an fahimta yan tabawa iya cikin abin da zai yassare ma hawa sarani ka tafi aljanna lafiya abu na biyu sai shi aw it'amun fi yawmin zi masghaba ko ka dau dukiyar ka ka ciyar da miskinai talakawa bayin Allah a irin wannan yanayi na wahalar rayuwa Qur'ani sai ka ji wani abin kamar yanzu ake magana da kai kuma domin hikima ta Allah ya san akwai lokacin da za a nemi bayin a rasa da an ce bayi kawai shine abin da zaka yi ka samu wancan damar to Allah cikin ilimin sa na gaibi ya san akwai lokacin da za a nemi bayin a rasa amma sai ba da wani option bayin wannan sai ya ce aw it'amun fi yawmin zi masghaba daga cikin abin da zai taimake ka haye siradi lafiya a gobe alkiyama to akwai ciyar da bayin Allah a wani yini da ake shan wahala kamar irin wannan yanayin da mutane suke kwana da yunwa ake kukan rashin abinci mata suke tafiya suke ɗauke kunyar idansu domin neman abinci a cikin rayuwarsu duk gashin abubuwa suna faruwa ba daɗin ji ba daɗin gari to a samu bayin Allah masu hannu da shuni su dinga bi ta hanyoyin da ya kamata ana ci da bayin Allah a gidajensu da marayu da gwagwaran mata ko biyar za ka iya yi kai ko goma za ka iya ciyarwa ka ciyar ta hanya mai kyau a surance a je har gidansu a kai musu to in dai kana wannan da ikhlasi to Ubangiji ya ce wallahi ranar alkiyama za a sauwaƙe ma hawa siradi kuma siradin nan manzon Allah ya ce a hadisin Muslim ahaddu min as-sayf adaqqu min ash-sha'r ashaddu hararatin min aljamar manzo Allah ke ce kun ga sirar din nan da ake cewa kowa sai ya baje kan zai tafi aljanna siririntarsa gashi ya fi shi kauri gashi ya fi siradi kauri inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine adqu min ash-sha'r sannan kuma ahaddu min as-sayl ya fi takobi kaifi yace kuma ashaddu hararatin min aljamar siradi zafin sa kunar sa yafi na garoshin wuta ga kaifi ga zafi ga siriranta kai kuma gadace a saman wuta kuma an ce ta kaza ka hauka wuce ga tafi aljanna ka san ba rahmar Allah ba ai ba mai iya fice da wannan sai dai rahmar Allah da jin kansa kawai da kuma irin abin da manzala ce in kun yin za ku samu sauki wajen bin wannan hanyar to sai kai da imani da ikrar sai Allah ya sauka maka shi ana fahimta to shine wannan ka mana kitabul ati maliki cewa an abdullah ibn umar anna rasulullahi radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'taqa shirkan lahu fi abdin duk wanda suke tarayya suka yi tarayyar mallakar bawa tsakanin wani da wani bawan nasu ne su biyu to ɗaya daga cikin su iya sanya yanta shi din to fa kana lahu malun yablugu samdul abd to sai aiwa bawon kudi sai ka dau rabin kudin sai ka bewa abokin musharakar ka da bawon ana fahimta ka kafin da shi ka yanta bawa yanta wata gaba ɗaya kenan tunda mutum ai bashi da rabi ai ba za ce an yanta rabi ba an yanta rabi ba sai ka dau kudi sai aiwa bawon kudi sai ka dau rabin kudin sai ka bawa wancan shikenan ka yanta bawa cikakken yanta bawa ana fahimta ma aikin Allah ke cewa uwima alaihi qimatu adli sai aiwa bawon kima ta adalci dubu kaza zai yi dirhami kaza zai yi to sai a raba abin biyu sai ka ba wancan abokin tarayyar karbi din fa da shuraka hisasuhu wa ataka alaihi al'am idan ka bewa wancan abokin tarayyar haƙƙinsa ko kasonsa to wannan bawon ya zama naka sai ka yanta shi wa illa faqada ataka minhu ma ataka in kuma baka yi wannan ba to shikenan bawa nan iya nan a matsayin bawa bai yanto ba ana fahimta sai dai in shi wancan din shi ma ya karaya ya ce zai yanta sai ku alƙubi ku yanta shikenan an fahimta nan an abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sahabi abi huraira Allah ya kare yadda da shi yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man a'taqa shiksan lahu min mamluk duk wanda ya yanta wani rabansa na cikin bawar da aka yi tarayyar mallakarsa fa alaihi khalasuhu kullahu fi mali to abin da yafi dacewa ya yanta bawan gaba ɗaya da dukiyarsa duk wanda yake da haƙƙi akan bawan sai a je a nemi haƙƙinsa a biya shi sai bawan ya dawo kamar mallakar kai kadai sannan kuma ka yanta shi fa in lam yakul lahu malu har in kai ka so a yanta ko baka da kuɗi qiman mamluku qimatu adlin to shi wannan bawan ne da aka mallake sai a mai kima ta adalci sun mastasna al-abd ghaira mashutin alai kuma sai a biya bawan dama ya je shi wane ya fidda haƙƙinsa haƙƙin wane ne ya rage to kai ka je ka nemo haƙƙin wane ka fidda shi ana fahimta kamar bawan ne kuka mallaki shi ku biyu ɗayan ya ce zai yanta shi zai yanta nasa amma ba shi da kuɗin da zai baka ka salame shi gaba ɗaya to sai shari'a ta ce in kai kuma baka da niyyar yantawar to sai a sallama bawan ya je ya dinga kodago iya aiki iya neman kuɗi ya tara abin da kai zai zo ya sallame ka shikenan to idan an yi haka shi ma bawa ya yanta hadisi na ƙarshe babu bai'ul mudabbar cinikin bawan da aka ɗaura mai fansa bawan da aka ce ka je ka nemo iya adadin dirhami kaza ko naira kaza in ka kawo to kafan shi kanka shine bawa al-mudabbar ana fahimta an jabir bin abdullah qala radiyallahu anhuma jabir yace Allah ya kare yadda da su yace qala dabbara rajulun min al-ansar gulaman lahu wani daya daga cikin mutanen madina ya bugawa ya yi wa bawansa ya sake ya nemo abin da zai fanci kansa ya mai da bawa al-mudabbar kenan wa fi lafzin balaga annabi sallallahu alaihi wasallama anna rajula min ashabihi ko kuma labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani mutum daga cikin sahabbansa a ta gulaman lahu ya yanta wani yaron sa wani bawan sa ya yanta shi
fi duburin lam yakul lahu malun ghaira, amma bashi da wata dukiya sai wannan bawa shi kadai ya mallaka, amma kuma ya enta shi. Fa ba'ahu bi 800 dirham, sai aka je aka sayar da bawan da dirhami 800, suma arsala bi samanihi ilayhi, sai manzo Allah ya ce a aika mai da kudin sa, kai mai kudi da kai, sai kuma ka enta shi. Kun ga adalci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ne yayi ƙura'a ke cewa ko yaji irumo da alkhairin yanta bawa, bawan shi kadai ya mallaka a duniya, sai ce ya yanta shi. Da manzon Allah ya ji labari sai ce a kirawo bawa, sai ce kai wane eh siye shi ai mai kuɗi, aka mai kima ta dirhami 800, sai ce kawo kuɗin bawa, sai kawo, sai manzon Allah ya ce a kaiwa wancan wanda ya yanta shi din, tunda talaka ne bashi da komai, kai kuma ka siye ka yanta shi. An fahimci magana? Kamar wani ne za a daure shi akan bashi, wani ya ce wani kana da hali ka biya masa bashin ma, kana kai shi aje a daure shi, dan bashin dubu kaza ka biya masa mana bashi kenan. To haka manzon Allah ya ce shi talakan dai yantawar iya da ladan yantawar, amma aka mai kudin sa, kai kuma ka siye yazo ka yanta shi. Kuma domin hikima ta Allah da fadin rahmar Allah, duk kowane ɗaya daga cikin su an bashi ladan yantawar, da wanda ya yanta da farkon, ko manzo Allah ce aiwa bawan kuɗi a mayar mai da kuɗin bawan, da wanda ya siya da na biyun aka kaiwa wancan kuɗin, kowanne ladan yanta bawa Allah bai bashi, domin niyya ce mai kyau. Ana fahimtar wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, kuma shine ƙarshen littafin. Mun kammala littafin cikin izinin Allah a cikin darussa guda 50 daidai, da Allah ya ba mu iko muka yi a cikin wannan littafi. Hadisi ko mun karanta hadisi ɗaya har guda 441. To muna roƙon Allah ta'ala dukkan wannan hadisi da muka karanta guda 441 a wannan littafi, Allah ta'ala ya haɗa mu da ladan su gaba ɗaya. Dukkan harafi ko lafazi ko kalma ko fahimtar ma'ana da muka yi, muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan, ya sanya abin da muka yi dan shi muka yi kuma ya karɓa mana. Ina sake roƙon ƴan uwa kuma da shi Allah subhanahu wa ta'ala, ladan da muke samu wajen wannan karatu da karanta wannan hadisi cikin tsawon mako 50, to ina roƙon Allah ta'ala ya kai ladan zuwa ga mahaifana, da Allah ya musu rasuwa, ya sanya suna cikin rabon da za a ba su lada a cikin wannan aiki, da sauran mahaifanmu duka da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya kai musu irin wannan lada da muke aikin alkhairi a bayansu. Muna ƙara addu'a ga dukkan mamatanmu, duka Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Muna addu'a da mu da zuriyarmu, Allah ya shirya da mu tafarki madidici. Ya Allah ta'ala, ka shirya da mu da zuriyarmu zuwa tafarki madidici. Allah ka nuna mana alkhairi a cikin zuriyarmu, ya Allah. Allah kada ka nuna mana abinda ba alkhairi bane a cikin zuriyarmu. Ya Allah, duk wanda suke da ƴaƴa wanda suka kangare hanya, Allah ka da musu da su kan hanya. Allah ka da da dukkan al'ummar musulmi kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu da mana mai albarka. Allah ya ƙara mana ruwa mai yawa mai alkhairi. Guraben da suke buƙatar ruwa, Allah ya kai musu, ya Allah. Guraben da suke buƙatar ruwa, ya Allah, ka kai musu ruwa mai albarka. Guraben da ruwan kuma yake ta'adi, kamar ɓangaren Jigawa, Kano, Zamfara da sauransu, to Allah ta'ala ya tsaida wannan ta'adi haka. Wanda suka yi hasarar dukiyoyinsu da mahallinsu, Allah ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi. Gun kuma da ta'adin bai je ba, Allah ya tsaida shi haka. Allah ta'ala ka samu lafiya, mu gama lafiya. Dukkan waɗanda suke zuwa wajen wannan karatu, muna addu'an Allah ya haɗa mu a ladan gaba ɗaya. Muna tawassuli da karanta wannan hadisi na manzon Allah da muka yi, ya Allah, ka san muna da buƙatu a gare ka, ya Allah. Ya Allah, ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Ya Allah, ka san muna da buƙatu a gare ka. Ni dai ina da buƙatu, ban san ku ba. Ni dai Allah, ka san ina da buƙatu. Wai Allah, waɗannan bayin Allah ba su da buƙatu, Allah. To amma da mu da dukkan wani mai buƙata, Allah, muna tawassuli karanta hadisan manzanka guda 441 ɗin nan. Allah, muna tawassuli da wannan karatu, Allah, ka biya mana buƙatu mun alkhairi. Allah, abin da ya dame mu, ko a gida, ko a waje, ko a kasuwa, ko a jeji, ko a gona, duk abin da ya zama matsala a gare mu, Allah, ka mana maganin sa. Allah, ka ba mu ƙasar mu zaman lafiya da wadata. Allah, ka zauna da jihar mu lafiya, ka ba mu wadata da kwanciyar hankali. Ya Allah ta'ala, kuncin rayuwa da ake cikin sa akwai, Allah, ka mana ƙarshen sa. Allah, ka yayyafa wannan musibar ruwan sanyi. Allah, kai ka san inda matsalar take, Allah, ka kashe ta da kanka, ya Allah. Allah, ka mana sauƙin rayuwa daga gare ka, ya Allah ta'ala. Muna roƙonka ka gafarta mana marasa lafiyar mu, Allah, ka ba su lafiya. Dukkan masu buƙatu cikin mu, Allah, ka biya musu. mana addu'a ya yan midiyar mu Allah ya taimake su ya biya musu bukatun su na alkhairi ya dafa mu cikin ayyukan da suke wa addini mana ƙara addu'a da limaman wannan masallaci da ladanai da mahukuntan masallacin da yan committee duka Allah ya yi wa kowa sakayya da aljanna wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukan su da namu Allah ya jiga mahaifan su da namu Allah ya shirye da zuriyar sa da tamu Allah ya ƙara masa budi cikin harkokin sa da mu gaba daya Allah ya masa tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ta dan adam ko aljani Allah ya kai mana jagora gaba daya wannan unguwa da makotan wannan masallaci Allah ya musu albarka irin abubuwan da suke yi na hadin kai da bada gudunmawa wajen wannan karatu Allah hada mu aladan gaba daya Allah ya zauna da wannan unguwa lafiya Allah ya karo alkhairi da albarka a wannan unguwa da ma abotanta gaba daya dukkan matsalolin mu Allah karo rai mana su Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحيم تباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تيب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبخيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ومصوانا يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في ديارنا اللهم ربنا آمنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في مدارسنا اللهم ربنا آمنا في طرقنا اللهم ربنا آمنا في مضرعاتنا اللهم ربنا آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي ما سربوتو بكاتو سنا أدوئي ما تادا مزا دكا منا أدوء دمو دكولن دكا دما سربوتو ودون دسكي بدا أباكي دكا منا أدوان الله يبيا بكاتو منا الخير ما سجيني أجيكي سو الله يباسو لافيا ما سنيمان الخير أغن الله تكوانا بانغري الله حدا سلشي ما سنيمان ونساري أغن الله الله تعالى يساري مقبانيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.